الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم خد غوت رمضان كو شكرة تدبو ديد داري خدو دا أربعين دا بيو هجرية وانده دا تيد شاشدة غوتان أفريلو shekara ta 2021 miladiya ga mu annan gari na Kumo Akko local government jihar Gombe Nigeria dan ci gaba da darasin mu da ya shafi iyaye mata a wannan wata mai albarka watan Ramadan kamar yadda aka saba a duk shekara muna daukan topics wato wasu batutuwa da ya shafi iyayen mu mata dan inganta rayuwar su da ainihin wato kyautata zamantakewar su da su da ainihin mazajen su mukan tattauna akai dan mu samar da maslaha da rayuwar aure mai dadi yau topic din mu na farko ko gaban zancen mu na farko shine wato mafarkin kowane namiji ya samu mata ta kwarai ko yar kwarai ko mata saliha salihar mace shine abinda zamu fara magana akai salihar mace salihar ya matar arziki matar kwarai masha Allah tabarakallah hikimar wannan shine duk wahalar da dama ake ta yi ai so ake ku zama salihai ku zama na kwarai duk wanda matarsa ta zama saliha ya more wanda yarsa ta zama saliha ya more wanda kanwarsa ko yayarsa ko danginsa suka zama to matan kwarai ya more kuma shine mafarkin dukkan wani namiji Allah ya masa arziki ya samu mata saliha zan bude zance na da fadin Allah ta'ala da yake cewa fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiz Allah Allah ya ambaci matan kwarai ya yabe su a ba dan komai ba saboda sun sifantu da wadannan sifofi na alheri yace fasalihat salihai daga cikin mata kamar yadda ana samun namiji ma ya zama salih namijin kwarai yau duk wanda zai aure sai ce da Allah ai mana addu'a Allah ya bamu mata na kwarai duk wacce za ta yi aure ita ma sai ta ce Allah ya bata miji na kwarai to wace ce wannan mata ta kwarai din as-salihatu minan nisa qanitatun Abdullah ibn Abbas yace su ne mata da suke masu da'a al-muti'atu li azwajihinna masu yi wa mazajen su da'a yanzu kin ji in kina so ki zama salihar kwarai saliha yar kwarai to ki zama mai yi wa mijinki da'a in ma baki auren baki shirya zaki zama mai bin miji bin miji dalili ne da yake sa mace ta shiga aljanna saba wa miji sababi ne da yake sa mace ta shiga wuta kamar yadda shi ma namijin in ya cutar da matarsa dalili ne da zai sa ya shiga wuta Ibn Abbas yace qanitat al-muti'atu li azwajihinna sune masu yi wa mazajen su da hafizatun lilghaibi wadanda suke tsare mazajen su a lokacin da ba sa nan abinda ake nufi Imam Suddi yace تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله ما ترقرأي إتشي ميكي آي و دوكير مجنتا إذن باينا هكا كما تنا كي آي و متنشن كنتا يا يند مجنتا باينا كما يدى إمام ابن كثير يكاو أجل لتابن تفسير انسا anan gurin gabar magana ne guda biyu duk matar da ta zamanto almubazara mai almubazzaranci mai barna da kayan abinci marar tausayi marar jin kai mai kace kace da kayan miji to bata zamanto saliha ba almubazzaranci da dukiyarsa almubazzaranci da abinci almubazzaranci da sutura almubazzaranci da kayan yara duk abin da za a sa kudi a saya ko mutun ya sa mutuncin sa ya samu abu ya kawo mata almubazzara tana da wahalan sha'ani bata iya kiyayewa to ki ji in dai kina so ki zama mata kwarai ki zama mai kiyayewa dukiyar mijinki arzikin mijinki amma yau yana daga cikin wahalar da maza suke sha a hannun matansu shine rashin kulawa ko jiya din nan wani sai da yimin waya yana kuka dangane da matarsa yana neman ya rabu da ita saboda me saboda yace ba ta da tausayi yace ba ta kulawa yace wallahi duk abin da zan siyo shi na kawo shi wato sai ta lalata shi sai ta balla shi sai ta waje-waje da shi in sutura ce ka bata sai ta lalata idan takalma ne ka kawo mata sai ta lalata idan wani abu ka kawo na amfanin gida wallahi sai ta lalata shi ko ta bari yara sun lalata shi yanzu a irin wannan rayuwa ya ku iyayena mata ku zama ba ku da tausayin mazajen ku akan abubuwan da suke kawo muku na alheri kuma ana nan ana ta zage-zage ana kuka ana cewa babu 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 kullun cewa kuke babu to mutun ya kawo kuma ba a kula masa ba akwai wanda a gidansa abinci idan an yi wallahi mai ko man gida ko manja wallahi sai an tsiyaye shi sai an tsiyaye shi a kasa dan ba zai ci ba yayyawa saboda me ana kawo mata shi a wadace a yalwace tunda ana kawo mata galan din mai ana kawo mata jarka ta mai ana kawo mata kaza ana kawo mata kaza za ta zubar da shi ina faɗin wannan musamman ga masu aure da kuma ƴan mata da za su yi aure nan gaba in kina son zaman lafiya a gidan mijinki mijinki ya so ki ya kaunace ki ki zama mai killata abubuwa musamman a irin wannan zamani lokacin da ake cikin kuncin rayuwa ake cikin talauci da rashi to ku zama masu kulawa ku daina wulakanta sutura yanzu yaro za a yi masa dinki kala kaza amma sai ka zo ka tarar da kayan yaron nan sun yayyage uwar ba ta damu ba kayan yaron nan ya zuba su a cikin kaza uwar ba ta damu ba kawai illa iyaka kai sun mai da kai kamar bawa kawai da abu ya lalace sai amma waya a ce abu ya lalace ba a killacewa ba a kulawa wannan zalunci ne da mata suke wa mazajen su ji tsoron Allah sannan hafizatul lilghaib din nan malamai suka fassara su di yace rahimahullah tana kare mutuncin kanta imajin ta bayana ina matan da suke chatting da mazajen mutane ina matan da kullum idan ta yana kan WhatsApp tana hira da mazajen mutane ina matan da suke bugawa wasu mazaje suna waya da su ina mata masu boyfriend yanzu abin da ake yi shine wani abu shi wai boyfriend abin da ake nufi da boyfriend shine mace ce za ta zama tana da auren ta fa da mijin ta fa amma wallahi tana da saurayi sai ta samu wani yaro matashi mai karamin shekaru sai ta rinka soyayya da shi wallahi wannan zalunci ne da rashin tsoron Allah ya ku iyayena mata kuma har ma hira suke a tsakanin su boyfriend dinki nawa guda nawa kike da shi wai mijinta wata kila baya gamsar da ita a mijinta bai da kirki a mijinta bai da kaza a mijinta talaka ne a mijinta ya tsufa a mijinta dan suwane ne ba dan suwane ba to bari ta nemi saurayi su rinka soyayya yanda yarinya budurwa take zama ta yi hira ta yi soyayya
da mai taurayinta mai nemanta wai yau matar aure saboda rashin tsoron Allah ita ma haka take bugawa samari waya wai tana da wai saurayinta wai matashi wai suna hira da shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani mutum ya zo neman aure yake mun magana yace da Allah akaramka Allah ko cikin dalibanka hada ni da matar kirki daliba ta kirki wacce zamu yi rayuwar aure mai addini mai ibada amma ba na son wacce take da ra'ayin boyfriend nace meye boyfriend yace wallahi yana da matarsa ko yana da matarsa duk suna da boyfriend kowa tana da saurayinta bayan shi mijin ba yanzu wannan wani sabon yayi ne na shedanci da rashin mutunci da matan aure suka kirkiro shi suke saboda lalacewa kallace kallace yayi yawa duba fimafimai na turawa yayi yawa duba wasan kwaikwayo da drama yayi yawa an kawar da mutane daga tarbiyya islamiyya an dora su akan tarbiyya wacce take ba ta musulunci ba so wallahi kowa ya kula da matarsa shi yasa na sha fada a wa'azina a karatuna idan ka gab akan wayar matarka halal ne mutum ya rinka bincika waye da waye matarsa take alaka da su wani ya gaya mun yace wallahi sai dare yayi in ya kwanta yayi bacci matan nan za ta fita ta saka kayan bacci ta sa kayan bacci ta fita falo ta je tana video call da wani saurayinta mijin shi kuma miskini yana can yana ta mun shari far yana ta bacci matar ashe ta fita tana falo ta haska wuta daga ita sai matsatsin kaya na bacci tana daukan hoton kanta tana turawa wani wai suna hiran dare da shi yace kamawa yayi ana yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to wannan baki zaman to salihar mata ba baki zaman to cikin hafizatul lil ghaibi ba shi yasa kuma yana daga cikin illar mutumin da zai je auren duk wanda ya je auren yarinya mace ya je auro mai tarin samari to wallahi sai yayi da gaske dan wallahi za ta zo ba mamaki kai din ba kai ne a gabanta ba wannan samarin nata su ne a gabanta yara ƴan matan zamani su yi ta hira da samari kuma wai an daura mata aure da salatin annabi wannan zalunci ne wannan ba daidai bane ku sa ido akan matan ku kula da su saboda zamani al'amura sun zo abubuwa sun lalace in ba haka ba za ka zo a mai da kai kai ba kowa ba a gidanka kai ba kowa ba matarka ba ta damu da kai ba tana nan tana harka da wasu maza wani ma cewa yayi wallahi har girki take yi girki lafiyayye ya bata kudin cefane shi ya tafi wani gari yana aiki tana yi wa wani gato girki yana can yana kwance matan nan tana hada mai girki tana kai masa dan bala'i da kanta take kai masa ta kai masa ya ci abincin ya koshi kuma ta bashi mutuncinta yayi alaka da ita ta dawo gida kuma ta bugawa wancan mijin nata na sunna ta ce kayan abinci ya kare Allah ya isa wannan ba daidai bane ba Imamu Atha da Imamu Qatada suna bayani akan wannan ayar suka ce ai matar kirki ko matan kirki sune waɗanda yahfazna ma ghaba anhu al-azwaj min al-amwali wa ma yajibu alayhinna min siyanati anfusihinna lahum matan kirki sune waɗanda suke kiyayewa abinda mijinsu ya tafi ya bari na dukiya gona ce wata kila dabbobin sa ne wata kila arzikinsa motocin sa ne wata kila kar a bari yara su ta dauka suna ta'adi a kayan abinci ne ya bar miki a ajiyar kudi ne ya baki a wani abu ne na arzikin mai gidanki a kayan abinci ne to ki kokari ki kiyaye da kuma abinda ya zama wajibi su kiyaye na mutuncin kansu ga mazajensu Allah ya kawo zamani yanzu mutum kawai fa sai ya zauna yana danne-dannen waya kawai ya gesin kawai sai ya kira mace wani shi shedancinsa ya fi son matar aure akwai mazinatan da su kawai da matan aure suke zina daka da ya buga kawai sai ya kama mace sai ta hira suna labari dan me zaki bada haɗin kai dan me zaki yadda wani yana hira da ke alhali da mijinki na sunna to malaman musulunci sun faɗa mata masu amana ba sa bari suna magana da wasu maza ba mazajensu na aure ba sa yin alaka da wasu maza ba mazajensu na aure ba ba magana ai abokina ne tare muka yi makarantar secondary da shi a abokina ne tare muka yi jami'a wallahi yana da mutunci yana kula da ni yana bani satar ansa a kaza kaza abokin yayana ne kowa da sauran su na sha ga muku a karatu wani ya zo gidansa wata rana ya tarar da wani kato kaya guda a falansa an kwantar masa da kujera 3 seater ya miƙe an dafa masa indomie da safe da kwai ya ci ya koshi ga takalmansa ya kwanta wai har mun shari ya dauke shi a ɗakin wata mata da ba matarsa ba mai gidan ya dawo ya tarar da takalma a kofar falsa yaya akai da ya tambayi matar sai ta ce ai abokin karatunta ne ai ku ji maguzanci ku ji rashin addini ku ji rashin tsoron Allah abokin karatunki da sai ki tattare ki tafi gidansa tunda baki da hankali babu rashin hankalin da ya wuce wannan idan mutum mai kishi ne ya ga wannan to auren ya riga ya mutu in kuma mara kishi ne zai lallaba a je a yi ta yi Allah gyara mana halin ku kiyaye mutuncin mazajenku akan ku ana maimaita wannan mana ki kare kanki mutuncinki kare mijinki ne amma yanzu wata in ta fita kasuwa sai ta yi abokanai maza radio fa yanzu yau fa mata radio daga sauraron radio fa program na radio sai ki ga mace ta nemi lambar wayar mai wannan program a radio tana buga masa waya suna hira da shi saboda sakarci da rashin sani ya kamata ballantana mata da suke zuwa makarantar boko matar aure da a makarantar boko su ta abokanai ai ta group discussion har dauko ta ake a mota ana kawo ta gida in an yi magana abokin karatunta ne abinda zai da haskaka mana wannan aya da na bude mana fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi hasan wanda ibn hibban ya ruwaito shi riwayar abi huraira da isnadi wanda yake yana da rauni amma malamai sun inganta shi dan imam ahmad ya ruwaito shi riwayar abdurrahman ibn auf da isnadi hasan yana da shawahid manzo Allah yana cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat wa hasanat wa tufarjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayi abwabil jannati sha'a a wata riwayar wa samat shaharaha idan mace ta sallaci sallolin ta guda biyar inji annabi ga albishir gare ku ya ku iyaye na mata duk matar da ta kula da khamsu salawati salloli guda biyar kuma ta kiyaye farjinta ta kiyaye mutuncinta bata bada mutuncinta ga wani ba duk matar da ta yadda ta yi alaka da wani wanda ba mijinta ba to ta dauki mucin ta dauki mutuncinta ne ta damkawa wani kazami kuma bata yi koyi da matan kirki ba ta kiyaye mutuncinta kuma ta yi wa mijinta da'a wa ata'at ba'alaha ba'al ana nuhun zawji an gane ko wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna kamar da qur'ani yace bu'ula alba'lu ba'la ana nufin miji ta bi mijinta inda ta yi wannan ta yi salloli biyar ta kiyaye mutuncinta bata je ta yi zina da wani ba ha sannan kuma ta yi azuminta na ramadana cikakke to a kiyama Allah zai ce ke baiwa Allah ga kofofin aljanna nan ki zabu wanda ki ga dama ki shiga ta ciki Allahu akbar dakhalat aljanna min ayi abwabil jannati sha'at za ta shiga aljanna da kowace kofa daga cikin kofofin aljanna da ta ga dama an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayu nisa'i khair a cikin mata kamar wace mata ce tafi alheri sai annabi yace ita ce wannan matar da idza wato allati tasurruhu idza nazar mai farantawa mijinta da ya ganta sai ya ji dadi sai ta faranta mai rai suna hada ido da mijinta sai ta rinka murmushi na soyayya murmushi na nuna kauna murmushi na tausayi akwai murmushi sakin fuskan da ake yi wa miji masha Allah ya ji dadi hankalinsa ya kwanta irin wannan mata ita ce ta kwarai, ba wacce za a kalle ta ta turbine fuska kamar fuskar shanu ba, kamar fuskar shanu saniya a turbine, ba alamar rahama, ba jin kai. Wani ya ga yawa matarsa yace yanzu ke kullun ni dai ba rahama da zan gani a fuskar ki, hoko nake hoko Allah yi ni, in za ku canja ni ka canja ni. Tana murguda baki sai ka ce bakin gafiya, wai haka take, wai haka Allah yi ta, in za ka canja ta ka canja ta. A'a, kan ba haka Allah yi ki ba. Ai, ita mace an san ta da sakin fuska, ai an san mace da walwala ga mijinta ta hanyar fuska kawai da zai gani. Wallahi sai rinka jin Allah, Allah ya dawo gida dan ya ganki ki mai wannan murmushin ya ji dadi. To wannan mata ta kwarai, ko yarinya ko tsohuwa ko budurwa ko wace ce mai miji mai aure, to ta rinka yin wannan, shine za ta samu dacewa. Manzo Allah ya ce wa tuti'uhu idza amar, kuma tana yi masa da'a yayin da ya mata umarni. Ita ce matar da take yi wa mijinta da'a idan ya mata umarni, yi kaza, tuntunin ta tashi. Amma yau wahalar da maza suke sha a hannunku mata shine ba ku abin umarni. Da yawan ku mutum yana zaune da matarsa, yi kaza, wallahi ba ta shi ba. Nace aje ayi kaza, insha Allah ba za ta yi ba. In ya matsanta ni fa dan Allah kakka takura mun, dan Allah naji, amma ba za ta yi ba. Ko jiya din nan wani ya kira ni ya mun fatawa jiya din nan, kamar yadda na gaya muku, yana cewa wallahi akarma kallahu ga ta nan matata, yace wallahi sai in je in dawo wallahi abincin da zan ci bara ta dafa muku, kuma zan mata waya in ce gani nan zan dawo ayi min kaza, yace wallahi haka zan dawo bara ta yi ba. Ka ai wasu mata suna buga duniya a cikin gidan auren su sai hakuri. Yace wata rana ina gaggawa zan fita zan je taro na mutunci, nace ga kaya na nan ba guga, dan Allah ce maka ga ayin nan dan yayyafa ruwa ki dan goge min ki gyara min rigata ni ma in fitar da mutunci cikin mutane. Yace wallahi mallan haka ta zauna, wallahi ba ta yi ba. Bazaki ba ta ce bazan yi ba. Haka nan sunkuya na kama kayan nan na goge na gyara na fita. Yace ba ta bin umarni, shine damuwa na da ita. To kin fita daga layin matan kirki, duk matar da miji zai umarce ta yi kaza ba ta yi ba, to wallahi ba ta cikin layin mutanen kirki. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tukhalifuhu fi ma yakrahu fi nafsi hawa mali, ba ta saba wa mijinta cikin abinda baya so. Matar kwarai din nan, salihar mata din nan, ba ta saba wa mijinta cikin abinda baya so, ta aikata abinda baya so akan dukiyarsa ko akan kanta. Wataƙila kazama ce, ya ce baya son kazanta, dan Allah dudu ki rinka wanka. Naji ni kullum wanka ba zan iya ba, yauwa ni ban maka alƙawarin zan yi wanka kullum ba, haba mai haba dudu haba ke kuwa. Ai wanka ado ne ga mace, alheri ne mace ta yi wanka ta gyara jikinta. Mace ba a son a ganta da datti ko kazanta ko aji jikinta yana ɗoyi ko yana wari, ba a yi, an wuce wannan tsohon yayi ne wannan. To amma ba za ta yi faɗa ba. Yau rikici ake da mata akan kitso fa, kitso. In miji ya ga kan matarsa a wargaje zai ce dan Allah ki rufa mun asiri yau kafin na dawo, dan Allah ki rufa mun asiri, ki je a gyara kan nan. Wallahi wasu matan da ana aski, da mazajen su aski ya kamata su rinka musu kwalkwabo a katse ta tas, shi yafi alheri. Saboda me? Bala'in datti da kazanta da yake cikin kanta ba ta kulawa. Ku yi hakuri, ina gaya muku waɗannan maganganu ne wallahi saboda ku gyara ku samu ingancin rayuwa a gidajen mazajen ku. Din namiji ka tambaye shi baya son kazanta, sai dai miki kawai ciye shiru, amma kazanta ɗakin ki baya shigowa. Yanda kika san gumus, haka zaka ji wani tiriri yana fitowa na bala'i a ciki, tsabar rashin kulawa. Banɗakin ki baya ganuwa, dan abubuwa da ake a gyara banɗaki a sa ƴan abubuwa na kyautata banɗaki ba kiya yi. Kitchen ɗin ki baya ganuwa hajiya, abubuwa da yawa da ake yi na kulawa da kitchen na kaza na kaza da sauransu ba kiya yi. An samu matsala saboda ba ki da kula, kina da ainihin wato rauni. irin wannan abuwa ya kamata iyayena mata wallahi su kula da shi saboda su samu ingancin rayuwa babu abun tausayi irin mace ta zauna a gidanta mijinta baya jin dadin zama da ita ita ma ba ta jin dadin zama da shi duhu yana ta dukan duhu so in kun kula da waɗannan abuwa suna daga cikin abubuwan da suke ainihin wato samawa mace matsayi kenan a gidan mijinta na farko dai ki kokari ki zama saliha mai aikata alkhairi almusina ila alzawj mai kyautata wa miji duk abin da za a yi wa miji a kyautata masa ya ji dadi to da Allah a daure a yi ya ku iyaye na mata haka kuma duk abin da za a yi wa miji ya ji ba dadi a daure a yi afuwa a kai da kai a yi nesa da wannan abin kada a cutar da miji dangane da wulakanta shi ko tozarta umarninsa sifa ta biyu dole ne matan kirki su zama tun muti'atul li azwajihinna masu yi wa mazajinsu da'a amma cikin abin da bai zai fusatar da Allah ba na'am ana yi wa miji da'a a cikin abin da yake ba saban Allah bane dan annabi ya faɗa cikin hadisi kuma ya zo cikin maganganun malaman fiqh la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yin da'a ga wani abin halitta kowa yi shi wajen sabawa Allah inde ya umarce ki da ki abin da zaki sabawa Allah to bai kamata ki bi shi ba a nan gurin sai a bashi hakuri ba za a bi shi ba kamar ya miji ya rinka umartar matarsa ta rinka fita ba hijabi yace shi haka za ta fita ba hijabi kun ga wannan ya umarce ta da sabon Allah ko kuma miji ya rinka gayyato abokanansa gidansa kuma ya hana matarsa ta suturce jikinta wannan abun na buga muku misali da shine dan yana faruwa wata tayi fatawa take cewa mijinta ba shi da kishi ya tsani hijabi ke bai abin da ya kamata ya matsanta mata ta rinka sa hijabi ta rufe jikinta shi kuma hijabin ne baya so a duniya ba abin da ya tsana irin ta saka hijabi da haka shi baya sayin hijabi a gidansa kuma in ya ga hijabi a gidansa sai ya dau mataki dan duniya kenan tace baya son hijabi ya zan yi da shi nace ba za ki matsa a ba ki saka hijabin ki idan za ki fita in ya ga dama ya sa reza ya yanka hijabin ba shi da hakkin ya saki tsire ciki fita ba hakkinsa bane tace kuma abu na biyu sai ya rinka gayyato abokanansa sai ya ce kar in saka hijabi tace wallahi malam abokanansa har taba ne suke yi a gabansa subhanallah abokanansa su taba jikina a gabansa kamar wasa abokin miji ya zo ya kama ta ya taba kafadarta ya rike hannunta tace a gabansa ake wannan tace malam in takeice maka zance akan samu wasu cikin abokanan mijin na ma su zo su neme ni wato lokacin da naji wannan fatawar hankali na ya tashi kware nace yanzu mutum musulmi mai tsoron Allah mai tarbiyya islamiyya bahaushe ko bafulatani da ya san kunya yanzu zai yadda da wannan gangancin ka gayyato abokananka gidajenka ka hana matarka ta sa hijabi ta rinka zirga-zirga tana ba su abinci tana ba su abin sha har ma su sa hannu su taba ta yanzu dama wannan abun zai yiwu a haka la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah irin wannan mijin ba za a yi masa da'a akan wannan abun ba sai ki ce a nace da abokanan sun zo ki shiga daki ki garkame ki rufe yaje can ya gama hiransa da abokanansa amma ke karki yadda wani abokin miji ya zo har ya samu daman da zai taba jikinki ya gama da ke ya cuce ki ya kuma cuci 'ya'yanki bai zai ganki da mutunci ba bai zai ga 'ya'yanki da mutunci ba to wannan fa mijin ne yake bari matar ta yi masa haka ga abokane saboda shi yana son abokanansa. Sifa ta uku manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi kuma ayat ta zo, matan kwarai su ne waɗanda suke muhafizatun ala anfusihinna fi ghaibati azwajihinna, masu kiyayewa mutuncin kansu lokacin da mazajen ba sa irin abubuwa da suke faruwa na zamani na yawan hira a waya, yawan WhatsApp da mata suke yi da abubuwa, za mu yi bayani a kansu insha Allah nan gaba cikin darussan da za mu tattauna a kai da yardar Allah. Sannan kuma ba sa nuna wa mazajensu illa abinda zai faranta musu. Wannan gaba ta biyar kenan a cikin wannan aya da wannan hadisi da za mu ɗauka. Sakin fuska, husnul mazhar, talaqatul wajhi wa husnul mazhari wa tasliyatuz zawj, abuwa ne guda uku: sakin fuska wa miji, yi masa murmushi da yar dariya ta farin ciki da nuna kauna da annashuwa, sannan kuma kyakkyawan yanayi, ya ganki kin yi kwalliya, kin yi kunshi, kin in mai son kunshi ne, kin yi lalle, kin gyara kanki, kin saka ainihin abubuwa da za su dauki hankalinsa ya ji dadi, ya ganki ya sha'awa, ya gama tasa ta sunna ba sai ya je yana kallon mata a waje ba. Kin tsaftace dakinki, kin tsaftace kitchen dinki, kin tsaftace duk inda mijinki zai gani. Malamai suka ce matan kirki suna da husnul mazhari, ba sa nuna wa mazajensu abinda ba sa so su gani. Yanzu akwai mijin da ya tsani in ya dawo ya ga pampers din yaro yayi kashi ba a je aka boye aka jefar da shi ba, amma ke kuma baki da tsari ballaga za ce ki yaro zai yi baya haya, yaro zai fi tsari, pampers din zaki nade ki ajiye shi a kusa da kwanan abincin mai gida ma watakila, saboda baki da kimtsi. Wani da ya gani abincin ya fita aran shi. Yanzu akwai mijin da daidai da breziya ta mace ko kananan kaya ko wandan mace baya so ya gani, karki yadda ki bari ya gani. Amma yau sai ki ga mace matar aure fa, matar aure ta yi al'ada, audigar da ta yi al'ada, sai ta bar shi a kitchen a toilet ɗinta, mai gidanta ya zo ya ga wannan jinin, subhanallah al'azim, wannan wani irin kazanta ne wannan. Matan kirki la yurina azwajahunna illa ma yasurruhum, ba sa nuna wa mazajensu, ba su bari mijinsu ya ga wani abu sai abinda zai ji daɗi, ba abinda zai bakin ciki ba. Daga cikin mata akwai waɗanda yaransu za su shiga toilet, in waɗanda suke tarayya da mazaje ne, yaro ya shiga banɗaki ya lalata banɗaki daidai da flushing, a wanke banɗakin, a tsaftace shi, a gyara, mai gida ya zo shiga, wallahi sai dai ya dawo ya tarar da yara sun zabga kayan ajiya kashi, waliyazu billah, amma uwar bata gyara ba. Kin ga kin nuna wa mijinki bakin ciki, kin nuna wa mijinki rashin tsari, kazama ce kai, wata kam ita ce ma za ta je ta zuba shi, ba za ta watsa ruwa ba, ba wai ƴaƴa ba. Namiji baya so ya ga wannan. Dangane da abinci, akwai matan da za su zo suna abinci, suna tsifa suna abinci, da haka rabin gashin da suke tsifa a cikin miyar ta ko tuwon ta zai kare. Maza sun sha zuwa su tsinci gashi, wani ya jaloma ya hada da miyar ya kubewa mai yauki ya buga, yana taunawa sai ya ji wani abu ya ki tafiya, yana sa hannunsa da ya jawo sai ya ji wani zare yana ta fitowa ya ki karewa, yoo dogo gashi nan kamar igiya ta guga, ashe wai gashi ne, yaya aka yi haka, wallahi gashi na ne, na yi tsifa ne, iska ta dauka ta shigar da shi. Ki duba rashin tsari, baiwa Allah. Gashi, ganin gashi a cikin abinci illa ne, kuma yana nuna rashin kulawarki. To karki yadda ki nuna wa mijinki abinda baya so, ki nuna masa abinda yake so. Man idza nazara ilaiha asarratu, annabi ne ya faɗa ba ni na faɗa ba, mata kirki idan mijinta ya ganta sai ta faranta mai sarai. Amma ba wake zamanto mai kazanta ba da rashin kulawa, ga barin yara da kazanta. Akwai mijin da baya so ya ga ƴaƴansa a cikin kazanta, shi ma duk wannan yana ciki. Kullun idan mai gidanki zai dawo, ki tabbatar yaranki suna cikin tsafta, kin wanke su, kin sa musu foda, yara ne ƙanana, an fesa musu turare, yaro ya zo babansa ya ɗauke shi ya je yana ƙanshi, ya san kina da kula wannan aikin ki ne waye zai miki in ke biki ba wa zai gyara miki danki wa zai gyara miki diyarki wa zai kula miki da iyalinki amma a zo a tarar da yaro yayi bayan gida ba wanke ba yaro ko mai aiki bata kula da shi ba ga majina jabe jabe ya zo gaban ubansa ya shafa masa majina yayi ba lai mai sir ku rinka yin abin da zai kare mutuncin ku ya ku iyaye na mata kar ku yi abin da mijinki zai rena ki daga cikin abubuwan da maza suke rena mata namiji ya rena ki ya ganki a ƙasa shine kazamta matukar kika zama kazama to tabbas mijinki wallahi zai ganki da kima ba zai ta miki fada ya ta daka miki tsawa yace kazama kawai wani yana kukan wai matarsa ta zo tana kawo mai abinci kullun daga shi sai ita a gida sai ta yayi ba wani hijabi hijabin har yayi sifirin kun san sifirin ko saboda tsabar rashin guga ya nade ta baya ga manja a jiki ga koko yara sun sha ga majinan yaro ya abin nan haka rabe rabe za ta zo rabin hijabin ya lullube abincin shine yanka mata bakar magana yace ke dai baki da mutunci yanka mata wannan kalma ita kuma rance ta ji ba dadi me yasa ya za a rinka yi min irin wannan ba a zuwa wajen miji da kazanta yake yar uwata ba a yi in kina son mutuncin ki ya karu a wajen sa sannan kuma ana rarrashin miji shine tasliyatu zauji yi wa miji rarrashi na'am ransa yana iya baci ran miji yana iya baci watakila a kasuwa aka bata masa rai watakila a wajen aiki aka bata masa rai watakila ke kika bata masa rai watakila ƴaƴanki suka bata masa rai watakila makota suka bata masa rai da zarar an ga miji ya dawo gida yana cikin damuwa to a rarrashe shi manzo Allah wata rana ya je kogon Hira ya dawo farko farkon yi masa wahayi yazo shi yana cikin wani yanayi nana Khadija ta ganshi a cikin wannan yanayi ta zo ta same shi yana zammiluni alillibe ni miji ya dawo gida yana ce alillibe shi hakan ta dauki mayafi ta lillibe shi dan me dan ta faranta wa mijinta ta ga yana cikin wani yanayi tace me ya same ka yace na ga wani abu ne da ya ban tsoro tace kalla la yukhzika Allahu abadan kalla ba zai taba yiwa ba Allah ba zai taba tozartar da kai ba har abada ya rasulullah saboda kana daukar nauyin mutane kana taimakawa mutane kuma dukkan wani abin da ya samu mutane na bukata kana taimaka musu kana sada zumunci tahmilul kalla wa tasilur rahima wa tu'inu ala nawaibid dahri nan da nan ta dauki mijinta ta kai shi gidan wani ainihin wato babbanta Waraqa ibn Nawfal tace kai malami ne ga miji na abin da ya same shi yana cikin damuwa a lokacin ne yake gaya masa ai kai zaka zama annabi ne nan gaba wannan wanda kaga ya zo ma din ai mala'ika jibrilu ne hadan namusul ladhi unzila ala musa wannan shine mala'ika sahibu sirri da aka saukar wa annabi Musa ma an saukar masa irin wannan waye masa wannan matarsa amma mutum ya dawo gida matarsa sai dai ta dada kulla mai bakin ciki da bacin rai na farko ba sakin fuska ko kuma ka dawo ma ka tarar da ita wayarta ne a hannunta haka yanzu matan zamani kana dawowa kana assalamu alaikum wallahi kanta yana kan wayarta ta daga ma ta kalle ka ba za ta kalle ka ba in ka ci sa'a ta ce wa alaikum assalam inda kaya a hannunka ba za ta karba ba kai za ka je ka aji kai ta raɓa raɓe kai ta kame kame ina za ka zauna ba ka san inda za ka zauna ba a tanadar maka inda za ka zauna ba amma iyayenmu da kakanni mun sani da wallahi muna yara mun sani iyayenmu kafin iyayenmu maza su dawo wato mijinta kafin ya dawo wallahi ta shimfiɗa mai taburma ta ɗauko sallaya ta shimfiɗa ta ɗauko buta ta wanke hannu ta ɗauko abinci ta ajiye masa ta zo ta yi tagumi tana zaune tana jiran mai gida ya shigo yana zuwa billahi alazim yana ajiye hulansa za ta ɗauka ta ajiye ta gyara masa abinci ta buɗe mai ta zuba masa yanci a zuba masa ruwa ya wanke hannunsa matan zamani fa in kace sa'a ma wai ka mata gata ka daukar mata yar aiki sai ta ce ke wance dauko ki kaiwa mai gida abincin sa ita ba za ta kai ma ba saboda tana chatting da waya a hannunta daukan abinci ma a kaiwa mai gida ma yau ya gagara zamani ya zo da yawa mata ba sa iya daukan abinci su kaiwa mai gidan su akwai mutumin da yake kuka yake cewa shi bakin cikin da yake damun sa in ya dawo gidansa matarsa kurin ta maida masa ƴaƴansa kaman su ne matan saboda Allah ya masa arzikin ƴaƴa mata yace wallahi in ya dawo ƴaƴansa ne suke mai service sai a ce yasa budurwa ta je ta zuba masa shayi yasa budurwa ta je ta hada masa kunun zaki yasa budurwa ta dauko abinci ta kawo ita uwar fa tana can a kwance ƴaƴansa suke masa hidima yace to ni kan mai na shiga uku ranar da ƴaƴan nan suka yi aure ya zan yi kuma ba ta yi wannan rashin wayewa ne koda kina da ƴaƴan da za su miki hidima su miki hidima akan aikin kitchen su miki hidima kana amma service din miji hidima wa miji kawo wa miji abinci kawo wa miji ruwan sha wannan aikin ki ne ba laifi bane an aiki yarinya sau ɗaya sau biyu amma ya zama ɗabi'a mutum wai in ya dawo gidansa wai yarsa ce za ta kawo mai abinci ina uwar ke da ake so yazo ya ganki cikin ni'ima ya ga kina masa hidima kin zuba masa kaza to ba ma ya ba yanzu yar aiki za a sa ta yi maka hidima yarinya budurwa da ka kawo mai aiki a gidanka ita za ta kawo maka abin karyawa ita za ka yi karo da ita a idanka idan ka dawo da rana za ka ci abinci ita ce dai za ta dauko abinci ta kawo maka in ka dawo da daddare wannan yarinya dai ita za ka kawo mata za ta kawo maka shine aka samu wani kawai sai ya juya kuma yake neman yar aikin wallahi to ita yake gani kullun tunda baki da kishi kina ta nuna masa ita me kun ki boye masa ita yana kallon yarinya budurwa ke ku kin tsufa kin fara expire kin kike je ki masa hidima da haka sai fara neman ta kuma wallahi ile din haka din aka kama shi din yana neman ta to wasu kuma masu aiki maza akwai gidajen da suke daukan masu musu kuku maza da haka matar ba za ta je ta kaiwa mijin abinci ba wannan kuku mazan su suke dauka su kaiwa alaji abinci me amfanin ki a gidan saki da kishi wannan duk abubuwa ne na rashin kulawa da miji wanda kuma ku sani cewa rayuwar ku ya ku iyaye na mata ta ginu ne akan ku kyautatawa mijin nan ku shiga aljanna fa ku daina ruduwa da rayuwa ta yahudanci rayuwar ƙarya da ake raba ku da mazajen ku a raba ku da hidimar mijin ku miji ya tafi gona miji ya tafi kasuwa miji ya tafi office miji ya tafi aiki miji ya tafi kaza kuma ya dawo ba za a yi mai hidima ba to wa za a yi hidima idan ba a yi wa miji ba ku zama masu kulawa da mazajen ku in ya zo da fushi to ki ga ya zaki ki saukar da fushin nan da ya shigo ransa a bace ce to yau mai gida ransa a bace ki to yanzu ya zan yi wace dabara zan yi me yake so ya bashi dariya ko me zan masa in kwantar mai da hankali duka sai kirin kanan labansa kina rarrashin sa kina fadin alkhairi akan sa kina cewa lafiya dai me ya same ka bata maka rai ake yi ni wallahi na shiga cikin tashin hankali ni yau a cikin damuwa nake zai ce karki damu ba matsala da Allah ba ya riga ya wuce ki ja hankalinsa ki gaya mai magana mai dadi ya san cewa in ya dawo gida yana da matar da za ta kula da shi amma ya late ina ma iyayenmu mata sun fahimci wannan karatu Allah ya gane da mu dan haka ya ku ƴan uwana daga cikin abubuwan da ya kamata a yi wa miji na kulawa da shi cikin hafizatul lilghaibi kar a fita daga gidansa ba da izininsa ba kar a fita kar a yadda a fita daga gidan miji ba da izininsa ba ba da yaddarsa ba a tambaye shi ko da kofar gida za a je a tambaye shi ko da gidan uwa ko gidan uba za a je a tambaye shi wannan shine zai kara miki mutunci a idan mijinki kuma ya tsare miki darajarki ya kara miki matsayi a idan saboda ya san kina kula da haƙƙin Allah kina kula da haƙƙin aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi yace nisa'ukum min ahlil jannati alwadud al'aud ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at hatta tada yadaha في يد زوجها وتقول لا أذوق غمسا حتى ترضى. حديث حسن رواية إمام النسائي حديث إنغنتشي من ذا الله يتشي ما تمكو ين الجنة غاسونا سيكي جي كنا تكنسو annabi rahama yace mata na ƙwarai ƴan aljanna sune alwadud, matar da take mai soyayya zuwa ga mijinta, almutahabbibatu ila zawjiha, mijin yana santa ita ma kuma tana son mijinta. Daga nan nake gaya wa iyayena mata, daga cikin rukuni na rayuwar aure mai daɗi mai inganci shine mace fa ta nuna wa mijinta fa tana son sa. Wannan dole ne ya rinka ganin abubuwa na ƙauna, tausayi, maganganu na kwantar da hankali. In yayi tafiya a bibici sha'aninsa, a ga ya isa lafiya, a tambaye shi me yake damunsa, a masa waya da daddare a ce ka ci abinci kuwa, dan Allah kar ka kwanta baka ci abinci ba, zai ga kina kiyarin dinsa, kina taking care of him, kina kulawa da shi. Ka sha maganin ka kuwa, in yana da wani magani da yake sha, a kira shi a ce na tunatar da kai ka sha maganin ka, zai ce wallahi Allah miki albarka har na manta ma zan kwanta. Kai kaza ka kula fa, kaji ka ga likita, ka san kana da ganin likita lokaci kaza, ya lura cewa kina lura da affairs, je ka dawo al'amuransa. Alwadud almutahabbiba ila zawjiha fa zawjuha yuhibbuha li'annaha ta'ni bihi tu'na bihi, tana kulawa da mijinta, mahaifiyarsa ba ta da lafiya, kina yawan kula, kaji ka gaida Hajiya, dan Allah ina so zan je in gaida Hajiya, zan kai mata abinci, kina mata abin kirki ba wai ki rinka gaba da uwarsa ba. Duk matar da take gaba da uwar mijinta wallahi mijinki ba zai so ki ba, ina gaya miki wannan, ya kamata ki sani, kin mai da uwar mijinki kamar kishi yake, ba yanda za a mijinki ya kaunace ki. Kina lura da shige da ficensa, in lokacin baccinsa yayi kina cewa lokacin baccinka yayi, kaga za ka fita aiki da wuri, ka je ka kwanta ka huta da Allah, bar wayan nan, suna damun ka masu wayan nan, ki lallabe shi, ki karbe wayar ta, ki kashe ta, ki ce kwanta. Yanda zaki yi wa danki yaro karami, haka zaki yi wa mijinki, sai je na san ki da safe kafin ya tashi yayi wanka ya shirya, kin gama shirya masa abincinsa, in dumame yake ci kin yi mai dumamansa, kin gyara, kin kawo koko, kin kawo ruwa, har ma dan abin da ma bai san da shi ba a dan jona masa da shi. Miji yana so ya zo ya ga bakon abu, ba kai kai cafa ne ba kaga an kawo maka dan soyayyen dankali haka a gefe da wata kaza da dan kafar kaza da cinya haka lafiyayyu. Ya halatta ko a cikin kudin cafanansa ne a rinka rage masa dan a masa wannan hidimar. Duk na sha gaya muku wannan, ku rinka kulawa, sai ji yana son ki, kina lura da sha'aninsa. Alwadud kuma da abu ya same shi, sai ki je kamar ke ya samu kawai, in bai da lafiya kawai sai ki nuna kawai ke ce baki da lafiya kawai, koda ku lafiyar ki taras, kurin ke ma ki sheme, ki nuna kamar baki jin dadi. Idan zai yi tafiya zai bar ki nan ƴan satuttuka, ya gani a alamar jikinki, a alamar fuskarki cewa kina cikin damuwa saboda zai tafiya baki. Me yasa? Saboda ba kya son mijinki ya rubu da ke. Sai ga yana rarrashinki, in da yayi niyyar zai wata ne, sai ya ce bari na yi sati biyu. Amma mutum ya zo zai tafi ana cewa je ka, yana sati nawa za ka yi, ya ce sati biyu, sai ce ba za ka yi wata ba, ai wanda ka yi wata, ana tura ka kenan. Ta wani yaro wai wata rana yake ce babansa, yace wallahi baba in ka tafi baka gidan nan sai mu ji dadi, in baka gidan nan sai mu ji dadi, yace uwa ka nace, yace in na dawo fa, sai yaron sai yace da yake mai wayo sai yace sai mu ƙara jin dadi. Wato abinda yake nufi yaron nan, baban ya matsanta musu, baban ya takura. Idan ka wayi gari ƴaƴanka suna Allah Allah ka bar gidanka, to ya nuna fa kana fa da matsala. ya nuna akwai damuwa a cikin sha'aninka to ke ma ki kula da mijinki irin waɗannan abubuwa na baku ne a matsayin misalai alwadud kenan akwai alwalud alwalud mai haihuwa mace ta zama mai haihuwa mai sha'awar haihuwa duk macen da take haihuwa za ta samu matsayi a idan mijinta in mijin kirki ne na kware ba mai kin haihuwa ba saboda ƴaƴa suna dada kulle soyayya tsakanin uwa da mijinta ƴaƴa dan koda wani abu zai faru sai ka tuna wannan ƴaƴa idan kaga wannan ƴaƴan kaga wani abu ne tsakanin kai da ita sai ka ji kauna ta karu tsakanin ku to shi yasa ake son mace ta zama mai haihuwa ta haifa wa mijinta ƴaƴa da za ta yi musu tarbiyya islamiyya da za ta ainihin wato kula da shi ta kula da mijin ta hanyar ƴaƴan ba wai ki zo kina kin haihuwa ba akwai matan da ba sa son haihuwa wai wata mijin ya aure ta daga zuwa fa ranar farko sai ya fara ce mata shi fa wallahi gaskiya shi fa baya son yawan haihuwa haihuwan nan sai ta ce wallahi ni ma san ma kal duk abin da kace kana so ni ma ce ne ni ma haihuwan nan bata dame ni ba kin ji ki mai shirme kin ji ki ke me ribar ki a gidansa in baki haihu ba ki je baki haihu ba ya zo ya haihu ya auro wata ta zo tana haihuwar kunika ta yi ta zuba ƴaƴa ke kuma kina nan kina zaune kina tagumi in ya mutu ta ci gadon ƴaƴanta su ci gado ke kuma a barki da 1/8 1/8 din ma sai an kacaccana da ke da kishiyoyinki ribar kiki samu haihuwa da mijinki wata ta zo tana fatawa ai mijinta baya son haihuwa ai wallahi ita ta rasa yadda za ta yi ya yi ta dura mata magani shi fa wannan mijin saboda tsabar kula irin tasa dan zamani wallahi kwayoyin hana haihuwa shi yake hambuda mata kullun dare kaki sai ya ce ina maganinki sai ta dauko sha a gabana ko ya bare ya hambuda mata ya ce zuba kwayoyin da suke hana haihuwa in allura ne shi zai dauke ta da kansa ya kai ta a yi mata allura ta hana haihuwa Allah da hikima irin tasa sai ku gashi matan nan kuma ta dauki cikin duk kwayoyin da ake hambuda mata kuma ta dauki cikin to wai shine ta shiga damuwa cikin tashin hankali saboda kurin ta samu ciki wai me gidanta baya son haihuwa wai ta zubar na ci ko da wasa in yazo yayi magana ya gama bararsa ya gama fada ki ce Allah baka hakuri abu ne da Allah ya kaddara ya zan yi je ki zubar ki ce a malamai sun hana ba a zubar da ciki to wannan ma yana faruwa ku duba abinda annabi yace mace ta zamanto alwalud amma kuma mazan zamani wasu ba sa son haihuwa wannan akwai hadari kware-kware da gaske al'aud al'audu bil'ain da kuma hamza ita ce matar da ta'udu ala zawjiha bin naf' tana kawo mijinta amfani kullum alheri yake samu a tattare da ke ba sharri ba kin jawo masa asara kin jawo masa bakin ciki kin jawo masa bacin rai ke kan ba mata kirki bane ba baki zama al'audu ba mai jawo mijinta amfani kuma irin matan nan ta kirki inji manzo Allah ita ce matar da take cewa bazan taba yin bacci ba sai har in ka yadda da ni la azuku ghamsan bazan yi bacci ba wallahi idan kana fushi da ni matar kirki ita ce matar da idan mijinta yana fushi da ita wallahi ba ta iya bacci kwana take idan ta tar saboda mijinta yana cikin bacin rai da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace takan dauki hannunta ta dora akan hannun shi wannan wani sirri ne na mallakar miji ki dauki hannunki ki dora akan hannunsa ki rike ki dafa hannunsa ki ce wallahi bazan iya bacci ba sai kai mun afuwa kai mun arziki ka yafe mun kai hakuri wallahi sai kiga yana hawaye saboda me kin shiga zuciyarsa kin yaki zuciyarsa haka annabi ya faɗa watada hatta tada yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la azuqu ghamsan hatta tarda bazan taba bacci ba sai ka yadda da ni ya Allah ka sanya mu cikin matan kwarai ka sanya mu cikin mazan kwarai Allah ka gyara mana iyalanmu ka gyara mana matan mu wannan shine darasin mu na farko mai suna matar kwarai anan zan dakata wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai tambayoyi in hizba sai suka tambayoyi insha Allah sai mu amsa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh